da ta dauko abun to ba za ka rasa wasu masu tunani daban akan abun ba yawancin wayannan matan da muke dan babba su kudade dan kadan haka dai biyu uku za ka ga wasu suna rashin maido da kudi sai kamar yadda muka tsara sai mun tabi wani gun masu dai mu mutuka
kallan dan shirin ta wannan makon yan uwana mata assalamu alaikum barkamu da saki saduwa da ku a shirin kallabi shirin da ke haska fitila kan abin da ya tsonewa mata ido da gudunmuwa da suke badawa ga ci gaban al'umma kalubale da suke fuskanta a rayuwa da kuma dimbin damammaki da ke akwai a bangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba sunana Alheri Grace Abdul Tayi da mu makon da ya gabata muka fara nazarin darasin da mata a kasashen nahiyar Afirka za su iya koya a siyasar Amurka bayan da mataimakin shugaban kasar Amurka Kamala Harris ta karbi tikitin tsayawa takarar shugaban kasa karkashin tutar jam'iyyar Democrat kamar yadda muka alkawarta yau za mu dora inda muka tsaya za mu kuma ƙara sahirar da muka fara da kallabin mu ta mako wata mace da ta kafa kungiyar mata zalla da ke tashi a jihar Kano da waje ko biyo mu domin ji ya fi sako idan kuna da yadda mu makon da ya gabata muka fara nazarin darasi da mata a kasashen nahiyar Afirka za su iya koya a siyasar Amurka bayan da mataimakin shugaban kasar Amurka Kamala Harris ta karbi tikitin tsayawa takarar shugaban kasa karkashin tutar jam'iyyar Democrat za mu dora inda muka tsaya Za mu kuma ƙara sahirar da muka fara da kallabin mu ta mako wata mace da ta kafa kungiyar mata zalla da ke tashi a jihar Kano da waje. Ku biyo mu domin ji ya fi sako. Sai da mataimakin shugaban kasar Amurka Kamala Harris a matsayin yar takarar jam'iyyar Democrat wani buri da mata a Najeriya da sauran kasashen nahiyar Afirka da dama suka dade suna neman cimma. Ya ƙara zaburar da mata da ƙarfafa musu gwiwa a fafutukar ganin an dama da su a harkokin gudanar da mulki. Yau ma, shirin kallabi yana tare da Madam Helen Bako da ke zaune a jihar California, inda Kamala Harris ta fito da kuma Hafsatu Yakubu da ke Chicago, birnin da jam'iyyar Democrat ta gudanar da babban taronta inda ta tsaida Kamala Harris a matsayin 'yar takara. Madam Helen tana kan bayani kan yadda takarar Kamala za ta yi tasiri a rayuwar ƴaƴa mata lokaci ya kwace mana inda kuma za mu dora kenan yau da kuma nazarin tasirin matan da suke rike da madafun iko a Afirka a rayuwar sauran mata ga abin da Madam Helen ke cewa
da safin nan wata jika ta tada wucewa sai ta ga Michelle Obama a cikin cidi tana ce min wace ce matan nan ne nace masa Michelle Obama ita ce matan former shugaban kasa tana magana akan Kamala Harris wanda tana so ta zama shugaban kasa wannan jikan shekarun ta hudu sai ne ta maka kin gani ke ma zaki iya girma ki zama wannan ki zama shugaban kasan America idan kina so sai sai da abin sai ce min to ina Kamala din ba ta ga hoton ta ba to kin ga abin da yasa ina fadi haka shine mata a Nigeria especially iyaye ku karfafa ƴaƴanku domin ƴaƴanku ku ne wayanda suna duba suna za su zama kaman ku ko zafin aiki ne ko neman shugabanci ne ko makaranta ne mata na da matsayi musamman ko ba ga ƴaƴansu mata ba da ƴan maza ma kowa yana duban mace a gida mace a society to ina ganin bambancin abin da ke faruwa a gida kenan da nan domin a nan sauran mata suna duban halayen sauran iyaye mata da suka tashi sun yi shugabanci su ma a zuciyarsu suna ce kai ni ma ina son zama kaman wannan mace
to madam Hafsatu kin gamsu da rawar da mata a kasashen nahiyar Afirka misali Najeriya inda kika fito suke takawa waɗanda aka ba su mukamin shugabanci ko kuma suka samu mukamin shugabanci na siyasa akwai mata da suka rike mukamin mataimakan gwamnati akwai mata da dama da suka yi ministoci da dai sauransu kin gamsu da rawar da suke takawa wajen bude kofa ga sauran mata?
Eh, gaskiya na gamsu. Wannan farin ne na farin ciki mu mata wanda da baya baki ganin shi sosai a Najeriya. Kalilan zaki ga sun fito, yawancin mu an sun fito sai kiji an ce ma ba su ci ba, amma abin da ya cikin shekaru kaɗan da suka wuce abin na canzawa. Kamar wannan gwamnatin na Tinubu, na ga shi ma ya kokari da dama ya sa mata. Kamar minista na da, wata minista na, ko minista of finance ne ko Ugwanzi Ukonjo waina
o. Ministan kuɗi haka.
Iya, okay. Gaskiya matan nan nayi na'am da yanayin taka rawanta a wannan mulki da ta rike. Gaskiya dan san kilan tana da wani bad side dinta, amma gaskiya tayi kokari. Abu ne wanda mace ce a wurin nan kamar namiji. To ina ganin ita ma in kika dubi record dinta, abubuwan da take yi, ina ganin shi yasa har yanzu har ta samu ta kai wannan matsayin. To da dai dama abin da zan ci, kamar inda ita Mrs. Salim ta faɗa, iyaye mata su dinga encouraging ƴaƴansu a gida, suna nuna musu kamar su tashi tsaye. Kamar inda Hillary ta faɗa, Michelle Obama ita ma haka ta faɗa, ita ma Kamala Harris ita ma, duk sun ce maganar iyayensu mata yake ta encouraging ɗinsu. Ni zan ce ba za a tsaya ga iyaye mata kaɗai ba, har da iyaye maza su ma su dinga encouraging ƴaƴansu mata da maza, especially mata, su dinga nuna musu kuma za ku iya, su dinga encouraging ɗinsu. Don kika duba a nan Africa, especially kamar ni zan ce dai Najeriya, in kika duba yawanci ana ganin mata ba su iya rike waɗansu position. To amma idan iyaye maza su ma suna contributing, kar a bar ma mata kaɗai iyaye. Su dinga nuna ma ƴaƴanku kuma za ku iya yi, su dinga encouraging ɗinsu, suna gwaggwada musu abubuwan da ya kamata. Ina ganin mu ma da hankalin Allah ya yarda za mu zo mu kawo yadda Amerika ta kawo yau.
To Madam Helen, akwai waɗanda ke ganin cewa da a ce matan nan da suke samun guraben shugabanci, kama daga mataimakan gwamnoni, kama daga ministoci, kansiloli da dai sauransu, suna kama hannun mata da ke ƙasa, da yawan matan da suke riƙe da guraben shugabanci sun fi haka, me za ki ce game da wannan?
Gaskiya ne, don in ki lura na kan koma kan ita Kamala Harris, ki lura da mataye da suke fitowa da suke karfafa ta. Inda a ce haka ake yi a gida, ita malama ta faɗa aliyun ta ce akwai mata da aka zaɓe su a gida ko? In mata za su fita su karfafa juna, kamar yadda na gani a nan ana karfafawa, Hillary ta fito, Michelle Obama ta fito, tana karfafa ita Harris, banda wayannan shugabanni wayanda su nemi shugabanci, akwai kamar Oprah Winfrey ta fito. Mata da dama sun fito domin su karfafa juna. Idan da a ce mun yi haka a gida, to na tabbatar cewa mata lalle za su yi nisa a cikin siyasa ko kuwa matsayi a Najeriya. Mu karfafa juna mata wayanda mun samu matsayi, kar mu ce a'a mun samu matsayi shikenan. Mu fito mu karfafa sauran mata da sun fito za su nemi takaranci, ko amma ba su fito ba. Mun gani dai a cikin halayen yaranmu ko sauran 'yan mata da ke nan, mun gani lalle akwai wani abu a halayensu da zai sa su zama shugabanni. Mu inganta su, mu karfafa su, mu inkarje ɗinsu su fita su nemi mu tallafa musu ko mu goyi bayansu. In mun yi haka, to gaskiya na tabbatar za mu samu mata da yawa da za su fito kuma za su ɗauki shugabanci. Ita Kamala Harris, akwai kalman da yanzu ana ta faɗi, wato ya zama slogan a cikin wannan taro da ake yi, an ce kar ki tsaya ki yi gunaguni, ki tashi ki yi wani abu. Kalman nan mamanta ne ta faɗa mata lokacin da ita Harris take girma. Mamanta sai ta ce mata, Kamala, kar ki yi gunaguni, ki ce akwai damuwa na akwai da, ki tashi ki yi wani abu. Wannan kalma ya karfafa matan nan. Hakan nan, idan mun karfafa 'ya'yanmu, mu yi musu gargaɗi, mu yi encouraging ɗinsu, mu ce musu ku fa za ku iya yi ba abin da ba za ku iya yi ba a duniyar nan in kun sa kanku. To ina tabbatar maki mata da yawa za su tashi su samu kansu a cikin masarauta kuma za su yi aikata duk ayyuka da aka sa su a position da aka sa su ba shakka.
To bari mu tabo batun abun hannu aka ce ba harkar siyasa dai ba yin ta banda kuɗi kuma wannan na ɗaya daga cikin korafe-korafen da mata musamman a Najeriya suke yi game da tsayawa takara sukan ce ba su da uban gida kamar yadda ƴan takara maza suke da iyayen gidi. Mun sani cewa a nan siyasa Amurka ko da mutum yana da kuɗi ma bai amfani da kuɗin aljihunshi ya yi siyasa ana neman gudunmuwa ne ta rosisi daga al'ummar gari. Kina ganin yana yiwuwa Madam Hafsatu mu kai ga lokacin da a cikin wata ɗaya katar daga lokacin da shi shugaba Biden ya janye takarar shi ya ambaci sunan Kamala a matsayin wanda yake so ta tsaya takara a maimakon shi zuwa yanzu ta tara sama da miliyan 300 gudunmuwa kuma wannan miliyan din ba ana magana cewa mai bada miliyan 10 mai bada miliyan 100 bane a taro su je a nan yana yiwuwa mu kai ga irin wannan matakin da za a samu goyen baya ko da mutum bai da sisin kwabo ya iya tsayawa takara ya samu gudunmuwa har ya kai labari.
Ina ganin fa yana yiwuwa dan saboda duk da dai lokacin da hakan ya faru ni ba na Najeriya ina nan America lokacin Buhari kenan mun ji labari wanda aka ce kuma hakan ya faru akwai wanda suka dinga talakawa suka dinga akawa da kuɗi mai 1000 mai 500 wani ma shi ne sai kaki ayi menene irin abubuwa haka akwai tsofaffi su ma za su ga an ce sun dan tara kuɗi su ma sun ce ga gudunmawan su. Ina ganin za a iya yi kuma ni ina ganin a lokacin da aka ma Buhari haka din duk mutane sun sa hope sosai saboda an kai wani yanayi a Najeriya kamar ana matsatsi ana neman canji. So idan aka ga mutum wanda ake gano zai iya canza al'amari da kika mutane kam yawa
za ta iya tunda dai mata muke korafin cewa ba a basu wannan dama
eh haka yanzu a gama ce da za ta fito ana ganin fa za ta iya canza yanayi mara dadin nan da ake fama a Najeriya kuma an yarda da ita an yi trust din ta.
To kafin mu jingine wannan batu mako mai zuwa za ku ji hanyoyin da bakin shirin ke ganin za a iya bi har haƙar mata ta tsayawa takara a ƙasashen nahiyar Afirka za ta iya cimma ruwa. Kada ku bari a baku labari. To kamar yadda kuka ji a gabatarwa yau ma muna tare da Hajiya Hauwa Ahmed shugabar ƙungiyar mata Zalla a jihar Kano. Wadda ta dauki dawainiyar renan ƴaƴanta marayu 8 ita kaɗai ta kuma dauki matakan inganta rayuwar mata ga dangadan. A yau Hajiya Hauwa ta bayyana kalubale da suke fuskanta a wannan yunkurin da kuma matakan da suke dauka na shawo kansu. Ga Hajiya Hauwa.
Gaskiya ba mu samu wani kalubale sosai ba sai dai kurin kin san duk inda ka dauko abu to ba za ka rasa wasu masu tunani daban akan abun ba. Yawancin waɗannan matan da muke dan babba su kuɗaɗe dan kaɗan haka ɗaya biyu uku za ka ga wasu suna rashin maido da kuɗi kamar yadda muka tsara sai mun tabi wani gun ba sai dai mu cika. Amma dai ni wannan abin duk baya karya min gwiwa saboda na san ita rayuwa dama dole sai an samu ƴan challenges irin haka. Amma a hankali idan nayi rating ina auna nasarar da aka samu da muke samu da kuma dan damuwar sai ka kaɗan sai so ni ba na damuwa sai mu dora kurin haka. To shi kansa na Adidi ta mara maka bullo da shi wasu suna ta cewa ya za a yi mutu su ga Adidi sau a Kano ai wannan ba daidai ba ne to duk in sun faɗa ba na ɓata rai sai dai kokari na fahimtar da su cewa ai sana'a ba haramun bace a gurin yamace inda za ta kama kanta. To kuma dama mu mun yi tsari shigar da za mu yi da Adidi ta kafin nan duk wasu za ta tuka mana a cikin makon kristoci wanda da yawa sun turo sunayensu suna so a musu training a musu horarwa kuma muna horar da su a yanzu haka suna da yawa a cikinmu. To amma muna da sharaɗi cewa dole za ki saka hijabi za ki shiga ta mutunci ba za ki dinga surutai barkatai a cikin Adidi ta kafin ba saboda mu tare mutuncin mu na addini to abinda kika fito yi sana'a kika yi duk wacce tazo ba ruwanki da kawance ko sabawa ko wani alaka a ki kai mata inda zaki aje suki tafi kurin kuma da ki zama kin zama na kin kama kanki straki mai kyau to duk kuma tun yanzu da ka'idojin mu to duk wanda tuka ajira tan za ku ganta cikin hijabinta ruwan hoda saboda shi kansa kalar ajira tan shi ma ruwan hoda ne dan mu bambance inda ko daga nesa ka hango zaka ce ga na mata can so ita ma kuma za a ganta a nitsanta a kammalanta babu sakin kida barkatai din nan tunda ba wani holewa kika zo ba gidan biki kika zo ba sana'a kika fito kullum muna nuna miki sana'a kika fito to ki abin da ya dace din ki hada kudaden ki ki koma gida cikin mutunci da daraja so kalubalen da muka fuskanci dan yawan samu din ki yana suna challenge suna ganin taya za a yi mace ita yi haka to amma in Allah ya so da wanda yake da wannan tunanin zai zama ba haka bane tunda gashi already matan nan suna ta tukin nan idan mu muna gani duk da dai ba mu gama hawa titi gaba daya an fara daukar fasin da ba amma mun fito test ya fi sau hudu muna zagaye Kano sai a yi mata guda 20 su zagaya so ba su lokaci muna auna tafiyar batirin nan kamar da suka ce mana yana tafiyar kilomita 100 mun auna mun gani hakika zai mana aikin tafiyar kilomita 100 din nan sannan kuma route din da aka ce za a bi dukkan dora matan mu akai suna bi duk sun je sun yi sun gani so yanzu dira muke kuran kadan wanda ba su karasa maimaitin training din ba su karasa zuwa nan da bayan sallah insha Allah za a ga mu mun fara harka dumu-dumu su wannan NGO din su suka kama mana office a Club Road suka biya mun suka biya mana kusan shekara 6 sannan suka nemo wata kungiya mata mata suka ce dan abin nawa ya kafe suka hada ni da ita suka ce ita ma mu hadu ni aikin ana cewa kungiyar ita kuma yar baiwa eh yar baiwa so to ita ma tana nan da duk abin da nake dinin tare nake yi da ita komai raba mana ake bibbiyu dan mu karfi muna sabara yi ma za mu iya karo wasu dan mata mu dai ni dai babban buri ne na ga matan nan sun fito da yawa ya zama sana'a ya zama rufin asiri da wahala da talauci da ake ya zama an samu saukin sa
to a takaice a daƙiƙa 30 ya ciki hada wadana da harkoki da rukunin marayu da kike da su
to alhamdulillah idan rayuwa idan mutum yana da tawakkali kuma ya dauka Allah ne yake shirya masa komai a rayuwa to ba zai samu damuwar komai ba ni komai tunkare ne haka nake karbe shi in ga daga Allah ne so Allah kuma ya san zai bani damar yanda zan yi dan haka sai in riki addu'a kurin kuma yaran in nuna musu zahirin rayuwa yanda take mu karbe ta yanda ta zo mana to haka dukkan yaran da nawa da nake ga miki su takwas dukkan sun yi karatu mata guda 6 nake da su maza guda 2 a guda 6 nan na aurar da guda 4 yanzu ranjin ma nan yanzu zan aurar da ta 5 saurayar auta na kwaya daya ita kuma tana school of nursing ita ma tana final year insha Allah ita ma aurar next year insha Allah za ta aure mazan kuma na aurar da guda 1 saura guda 1 shi rage so alhamdulillah babu abin da zai gagar dan adam idan ya tura lamarin sa da Allah kuma ya dogara da abin da yake da shi komai kankantar sa to haka nake rayuwa kuma yara haka dinda koya musu tarbiyyar mu karba abin da Allah ya yi mana kuma hakan ma abin ne ne ki mu gode wa Allah ina yau nuna musu a haka din da muke ciki babu uba zaka mun fa wasu da masu uban da dama saboda karatu bai taba yankewa ba yara na mafi yawanci su ma duk private schools kai dukkan su har university private university duk suka gama so alhamdulillah ni ban samu wani kalubale ba ba don kuma ba saboda kawai dogaro da Allah shine tunanina da addu'a
Thank you.
Kalla Hajiya Hawwa shirin kallabi yana jinjina ma bakuwata mu ta mako da kuma fatan hakanku ta inganta rayuwar mata za ta cimma ruwa uwar gida ke ma kina iya shiga shirin domin haska fitila kan gudunmuwa da mata ke badawa ga ci gaban kasa da kuma jawo hankalin al'umma kan kalubale da suke fuskanta da nufin neman mafita Allah godiya ta musamman ga kallabin mu ta mako Hajiya Hawwa Amin shugabar kungiyar mata zalla dake da cibiya a jihar Kano Da bakin mu na yau ɗan gwaggwarmaya Madam Helen Bako a California da Hafsatu Yakubu a birnin Chicago duka a nan Amurka. Sai kuma wakilinmu Baraka Bashir a birnin Kano da ke mana hira da kallabin mu ta mako a madadin Siddika Alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherin sa. Ya salamu. Hayya hayya salamu. Ya mata ya zama kallabi tsakanin